Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo, yau 21 ga watan Afrilun shekarar 2019. Jami'an kasar Sri Lanka sun ce an kai hari a wasu cococi guda uku da wasu otel uku a yau Lahadi a kusan lokaci guda. Sama da mutum 50 ne rotanni suka ce sun mutu, kana wasu 300 suka jikkata a hare-haren. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito jami'an tsaro suna cewa ta yiwu fashe-fashen da aka ji guda biyu sanadiyar hare-haren kunna bakin wake ne. Hukumomi sun ce cocin St. Anthony na ɗaya daga cikin jami'an da aka kai harin, sannan otel ɗin uku na wajen Columba ne, babban birnin ƙasar. Sauran majami'un sun haɗa da St. Sebastian da ke Nugumbo da kuma wata majami'ar da ke Batakoluwa. Babu dai wanda ya ɗauki alhakin kai waɗannan hare-hare. Wasu 'yan tawaye ɗauke da muggan makamai sun farma wata cibiyar da ake kula da masu fama da cutar Ebola kusa da birnin Butembo da ke Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Sawa'i bayan da wani hari na daban ya yi sanadin mutuwar wani likitan ƙasar Kamaru da ke taimakawa masu fama da cutar, in ji 'yan sandan ƙasar. An yi nasarar kashe ɗaya daga cikin 'yan tawayen a lokacin harin, wanda aka kai a wani asibiti da ake kira Katuwa, inda a nan ne ma'aikatan lafiya ke ƙoƙarin daƙile yaɗuwar cutar, wacce ta ɓarke a gabashin ƙasar ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Mataimakin magajin gari Patrick Kambale ya ce maharan sun yi ƙoƙarin ƙona cibiyar ne a daren jiya. Al'ummar ƙasar Masar sun fara kada ƙuri'a a zaben raba gardama kan ko a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan bawul ko kuma aka sun hakan. Idan dai har aka amince da sauyin, hakan zai ba shugaba Abdul Fattah al-Sisi damar ci gaba da zama akan karagar mulki har zuwa shekarar 2030. Zaben wanda aka fara a jiya Asabar na zuwa ne ƙasa da mako guda, bayan da majalisar dokokin ƙasar wacce ke da rinjayen masu goyon bayan al-Sisi ta amince da sauyin. Rotanni sun ce an jibge jami'an tsaro a rumfunan zaɓe, yayin da gidan talabijin ɗin ƙasar ya rawaito cewa shugaba al-Sisi ya kada ƙuri'arsa tun da safiyar jiya a Asabar kenan. Masu goyon bayan ayi garin Bawul ga kundin tsarin mulkin ƙasar sun kwatanta zaben a matsayin wani aikin ƙasa da ya rataya a wuyansu, inda suka yi ikirarin cewa ya kamata Masar ta nuna wa duniya za ta iya kare kanta, musamman idan aka yi la'akari da yadda take zage da ƙasashen da ke fama da tashin-tashina. Sai dai shugaban jam'iyyar adawa ta Tayyar Al-Karama Abdul Aziz Al-Hussein ya faɗa wa gidan talabijin ɗin Al-Hurra cewa ba sa maraba da shirin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garin Bawul. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane da dama ne suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai ginin da ke ɗauke da ma'aikatar sadarwa a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan a cewar hukumomi. An kai harin ne jim kaɗan bayan tsakiyar rana, inda aka ji wata fashewa a wajen ginin. Shugaban 'yan sandan birnin Kabul Sayyid Muhammad Roshangil ya ce wannan ƙunnar baƙin wake ya tarwatsa kansa, lamarin da ya baiwa sauran maharan damar kutsawa cikin ginin wanda ke da cikakken tsaro. Kakakin ma'aikatar Nasrat Rahimi ya ce ma'aikata biyar da wasu jami'an tsaro uku na daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu, sannan an harbe wasu daga cikin maharan a wani ba ta kashi da suka yi da jami'an tsaro. Harin wanda ƙungiyar Taliban ta nesanta kanta da shi ya faru ne bayan watanni da aka kwashe ba a sami wani tashin hankali ba. Wata majiya a ma'aikatar shari'ar ƙasar Sudan ta ce masu shigar da ƙara sun fara tuhumar hamararren shugaban ƙasar Umar Al-Bashir da laifukan karkata kudaden ƙasar da kuma ajiye wasu maƙudan kudaden ƙasashen waje ba bisa ƙa'ida ba. Majiya ta ce sojojin kasar masu tattara bayanan sirri waɗanda suka binciki gidan tsohon shugaban sun samu akwatuna makare da kudade da yawan su ya haura dala 351 da euro miliyan 6 da kuma fam din kasar ta Sudan. Ana sa ran za a yi wa Al-Bashir tambayoyi a gidan yaron da ake tsare da shi a yayin da ake kira Kobar. Yanzu haka ana kuma tsare da shi da wasu ƴan uwansa biyu waɗanda su ma za a tuhume su da laifin cin hanci da rashawa a cewar majiyar. Yunkurin jin tabakin wasu daga cikin iyalan tsohon shugaban ya ci tura. An haɓar da gwamnatin shugaba Umar Al-Bashir ne a ranar 11 ga watan Afrilu. Wanda har ila yau kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ke neman sa ruwa a jallo.
Yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaitin shirin nakasa ba kasawa ba tukuna
nakasa
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 ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulaiman Mummuni Barma har yanzu dai shirin na kasa na tare da Suleiman Abdulaziz dan siyasa jigo a kungiyoyin na kasassun garin Kaduna wanda kuma kwararre ne a fannin lissafi aikin da ya bashi damar shiga duk inda masu kafafu ke shiga duk wanda cewa Allah ya jarabce shi da larura a kafafunsa to a ci gaban wannan hira bakon namu ya fada wa wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra cewa mai da hankali wajen baiwa yara na kasassu karatun zamani wani babban makami ne a yakin da kasashe masu tasowa suka sa gaba da nufin murkushe sana'ar bara saboda haka ya gargadi al'umma da kungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatocin kasashe su kula da batun ilimin na kasassu to amma ku bari mu fara daga inda yake amsa wannan tambaya
Malam Suleiman ka jingina siyasa koko kana yin ta
yanzu siyasa na tabawa ka san yanayin da wannan siyasa ta zo ta wannan lokaci siyasa ce wanda take da wuyan sha'ani tana neman natsuwa da sanin ya kamata saboda in ka lura da yanda ake siyasa a wannan lokacin in dai ka san mutuncin kanka dole ka ja baya saboda wata dama ne da wani yake nema ya ciwo wani mutunci kuma siyasan zaka ga yanda ta canja abin mai mutunci ma da yayi tsira to shi yasa da muka lura da wannan yanda siyasan nan take sai muka ja baya muka gani duk wanda yazo sai mu bashi shawara tunda ana ci gaba da wayarwa da mutane kan na ita siyasan nan ba fada bace kuma ba gaba bace mutane su fahimci neman yanci ne saboda mun fito ne a matsayin neman yanci ne ba wai wani ko kazo ka ciwa wani mutunci ba
kai takara kai har so bi daga kansila kai gaba kai takar majalisa kila mutane su ce to ai na kake samu kuraden da kake siyasa bayan ƴan uwanka wanda Allah ya jarabta da irin wannan suna can akan titi suna bara
to gaskiya na sami goyen baya a wannan lokacin daga gidani gaskiya bazan ce komi ba wa ita mahaifiyata gaskiya ta bani goyen baya 100% a wannan lokacin dan kudaden da na dinga amfani da su a zahirin gaskiya na ta
yanzu kai me kace kana rayuwa
yanzu akwai supply ne da nake yi
Okay kana kawo kayayyaki wani iri na abinci ko na gida ko na
akwai supply na chemical ne magani ne irin na dabbobi eh to ina kawo da yake da can na san harkan to amma a yanzu ina da wayansu mutane a cikin kasuwa haka to dan wani dan lokaci can baya rayuwa ta dan yi wuya ba abin da ake yi to Allah da ikon shi cikin wa'ansu ɗan lokutan nan kuma Allah ya hada ni da wani tare ma muka yi makaranta to shine nake dan yin wannan supply din yake bani sai nemo sai in ce in cire nawa
ka taba jaraba wata sana'a hannu misali
gaskiya na yi sana'o'i da dama amma dukan su Allah bai yi za a ci abinci ba
amma ka taba yin bara
gaskiya ban taba yin bara ba ban san yanda ake yin ta ba saboda alhamdulillah ni tunda na taso daga ina karami ban san komai ba sai makaranta
me kace gani yana jawo wasu daga cikin wanda Allah ya jarabta da irin wannan na kasa bara
to ita baran nan wa'ansu dole ta sasu suke yin bara saboda in muka duba yanda kasar take ciki wa'ansu kuma kusan a ci tun daga gida ne abin ya faru saboda in ka duba tun yana dan tasuwa zaka ga an fara dan aje shi a kofar gida yana duk wanda zai dan wuce yana dan jefa mai yana abin nan to in ya fara ka san kudi da dadi to tun yana karba ana zuwa ana bashi ne to wata rana fa zai je nema da kanshi wa'ansu kuma zaka gani ma su tun daga haihuwansu ma ai zaka ga wa'ansu ana yawo da su kamar masu NBI zamanin da sai kaje an ce wai ai bara suka zaba to ita abace wanda bata da wani mahalli a ko ina
Mala Suleiman wa kake ganin zai taimaka a rage ko a daina bara ko da na kasa a nemi inda za a nemi abinci
ana bara akwai nauyin na kowa ne yau idan muka lura da ita kasan yanda take ciki idan aka ce ita gwamnati ce mun yaudare kanmu ita kanta gwamnatin ma ya ta kare da kanta to amma waɗanda ya kamata su taka rawa muhimmiya shine malaman addini saboda malamai suna zuwa suna yin bayani akan yan siyasa malamai suna yin bayani akan masu kuɗi amma ita na kansan nan fa malamai sun ki abin da su yi bayani akan ta kuma su fito su faɗi irin martaban da Allah ya yi wa na kasa in suka fito suka faɗa mutane da kowa da kowa in aka fara tarawa masu na kasa su suna gani ai su ma za su tashi a barke na in ba babu to shi yanda Allah ya ikon shi duk abin da wani zai cire ba wani ba zai taba karewa a wurin shi ba tunda shi wai mai bayarwa ai ba zai kare a wurin shi ba to bawan shi ma da yake bayarwa in ya bayar ubangiji cewa zan kara mai idan kuma ka hana za a rage maka to malamai ya kamata su fito su yi bayani akan yanda ya kamata ita al'umma masu shigo ciki su tallafa wa mutane masu nakasa sai a rage saboda ita baran nan in ka lura a ina ne take a arewa an bar mu a baya in ka je kudun suwaye suke baran yan arewa in ka dawo arewa suwaye suke yin baran yan arewa ina matsalar take to kaga matsalar din tana nan a nan arewa to lokuta ne da yanzu alhamdulillah yanda aka sanya wannan kudiri na hakin nakasa su hannu mai girma shugaban kasa General Muhammadu Buhari ya sa mai hannu to kaga ya kamata a ce yau mu ɗan arewa mun zo mun yi karatun ta natsuwa kanmu saboda mu ci gajiyan wancan abu amma muka tafi a harkan bara wallahi ɗan kudi sun mana nisa a komi ake abin nan dole ne mu san menene zamu yi
a ƙarshe akwai wani sako ko wata shawara ko wani bayani da ka so kai kila ban tambaye ka ba ko abin da za ga su ɗan uwanka wanda suke irin wannan
eh to abin da na manta ba an faɗa ba shine bayan a harka ta siyasa na shigo cikin kungiya ta nakasassu andama da ni wanda na riƙe mataimakin sakatare na haddadiyan kungiyar nakasassu ta jihar Kaduna nazo na riƙe sakatare na kungiyar guragu na jihar Kaduna sannan na riƙe mataimakin shugaban abin wanda yanzu ni nake jagorancin na haddadiyan kungiyar nakasassu ta jihar Kaduna
kai aure
ina ya aure shekara ɗaya kenan da wata uku ana dai kan hanya nan da ɗan wata biyu zuwa uku insha Allah
to me zaka gaya wa ƴan uwanka a ƙarshe musamman wanda suke da wannan inda zasu jajirce su ma wajen ganin sun dan matsara ko sun biyo sahunka wajen kiyaye abin da za a kiyaye mutuncin mutum
to abin da zan kiran da zan yi wa ƴan uwana mu sani ita dai wannan nakasa ba kasawa bane kuma na daya duk abin da wani zai iya wallahi zaka iya idan wani zai daya kai a matsayin ka na mai nakasa zaka iya yin uku saboda kwakwalwa ce ai take yi ita nakasan na a wani bangare ne na jiki yake samu a fito a nema insha Allah Allah kuma yana tare da da mai nema kuma za a samu zan yi amfani da wannan dama in gode wa wannan gida naku mai albarka yanda ake baiwa ƴan uwanmu masu nakasa goyen baya yanda suke bayyana bayanan su da ƴancin su a kafafen yaɗa labarai ba abinda zamu ci sai dai mu ci gode Allah ya saka da alheri
Masararo anan ne wannan tantaunawa ke kammala kuma nan muke dakatar da shirin na yau a madadin wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara da bakon shirin na kasa Suleiman Abdulaziz da waɗanda suka bada gudunmuwa wajen ganin shirin ya je gare ku ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku Allah ba mu alkhairi assalamu alaikum
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka baiwa
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Yau aka cika shekaru 5 da kwana 5 da sati ƴan matan tibok 276 da har yanzu ba san inda saura 112 suke ko suna nan da rai ko kuma halin da suke ciki ba yayin da kuma kungiyar Boko Haram din da ta sace su take ci gaba da rike Liya Sharibu daliban makarantar sakandaren garin Dabci ɗaya tilo bayan sakin sauran dalibai sama da 100 da aka sace su tare Rana cika shekaru 5 da sace ƴan matan Chibok din shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana bakin cikin gaza ceto ƴan matan tare da sake yin alƙawarin ceto su a cikin hirar su da wakilin Umma Faruk Musa kakakin fada shugaban ƙasar Garba Shehu ya bayyana cewa
hakika sako ne ga iyaye da al'umman Chibok da al'umman Najeriya gabaki daya da shugaban Muhammadu Buhari na taya su juyayi da bakin ciki akan cewa yau shekara 5 wayannan ƴan mata da ake fata za a dawo da su sake ci gaba da rayuwarsu da iyayensu da ƴan uwansu har yanzu Allah bisa a dawo da su gaba da duk da cewa Allah ya bada nasara akan wasu da suka tsere da kansu daga ciki da kuma gudunmuwa da gwamnati ta bayar na karɓo wasu daga cikin su wanda za a ce kusan fiye da rabi Allah ya dawo da su suna nan suna ci gaba da rayuwarsu musamman wajen gina ilimi da aka so a dace musu shi sabon shugaban Muhammadu Buhari shi ne kada a samu karayar zuciya shi kan ba zai hakura ba zuciyarsa tana kan wannan abu duk abin da gwamnati a karkashin sa za ta yi dan dawo da su waɗannan ƴan mata da cibo ka ta ita Liya Sharifu wannan yarinya kwaya kai tal da ƴan makaranta da Allah ya dawo da sauran ita baka dawo ba ana samun labari ne karfafa gwiwa cewa waɗanda suke shiga tsakanin mu gwamnati da su waɗanda suke da ita suna nuna cewa sun amince ko kuma suna son su dawo da ita sun suna nuna damuwa akan tsananin tsoro da irin matakai na soja wannan yanki na arewa maso gabas ko sun dawo da ita za su iya zama ko su koma lafiya waɗannan abubuwa da ake kokari a warware su cikin kogon gidi da gwamnati tarayya ba su ci ko a wata ƙasa ce makociya ma a je a danka ta ga su a damuwa da ita ba saboda haka a takaice da abin da nake so in ce gwamnatin Najeriya ba ta kura ba ba ta fasa ba kuma Allah ya daidai haka ce ceto wasu daga ciki a baya can waɗanda suka rage cikin nufin kogon gidi da kokari da ake masallah da ba fata wanda yake filin daga za a dawo da sauran.
Amma abun damuwa shine duk da irin wannan fafutukar da kwazo da shugaba Buhari ke yi da kuma alƙawari da karfin gwiwa da yake baiwa al'ummar da abun ya shafa kai tsaye, har yanzu wasu suna ta nuna damuwa su cewa sun gaji da hatara sa ba su daga kuba. Wane karfin gwiwa ko wani abu sabo shugaba Buhari yake da sako gare irin wannan mutane?
To mu dai abun da muke so mu ce shine alhamdulillah a bangaren gwamnati mun ga musu da kyakkyawar ɗabi'a da kuma kyakkyawan hali da al'ummar cibo ke nuna wa akan wannan mummunan lamari da ya same su, da kuma ba su haƙura ko su ce a'a an gaza ba. Tunda kaga ko wannan zafi da aka yi na watan biyu a wannan shekarar da shugaban ƙasa al'ummar cibo Buhari suka yi, saboda haka wannan yana da tasiri. Wayanda suke fice suna cewa a'a ba ai komai ba, ba a iya ba, ashe a cikin su ba akwai har ɗan takarar shugaban ƙasa a cikin su ba? Kuma suka je suka gabatar da kansu jama'a ta ce ba ta son su. Saboda haka mun san cewa akwai masu yi maƙalewa ko su ɗafe akan wannan batun don buƙatar siyasa, don buƙatar abin duniya ta ƙasashen duniya da yawa. Akwai masu son su aiko da abu ma na gudunmuwa kuɗi, saboda haka akwai buƙata iri da yawa mutane suke. Amma dai wanda abin ya dame shi, wanda yake da kishi abu, wanda ya san ciwon rasa ɗa ko ƴa a wannan hali da ake ciki, muna jaddada musu cewa shugaban Muhammadu Buhari yana tare da su.
Na kuma hira da Hajiya Aisha Yusuf, ɗaya daga cikin jigajigan fafatukar ceto ƴan matan ƙarƙashin ƙungiyar da ake kira Bring Back Our Girls ko kuma BBOG a taƙaice. Ga abin da take cewa.
Yanzu an yi shekara biyar da sace ƴan matan Chibok, a kuma a ranar 30 ga watan nan, watan April, za mu yi shekara, mu ma shekara biyar. Da sai da aka yi kwana 15 da ɗauki ƴan matan Chibok kafin aka fito aka yi zanga-zanga zuwa na National Assembly. Dama a nan akan social media aka yi ta rika a maganganu dai a da sauransu. Amma haɗa jama'a da fitowa sai ran 30 ga watan April muka fito. Mun ji bayani daga shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa ya fito ya yi bayani, ya ce zai yadda ya kamata ya fito da su. Amma babban abin shi ne, game da abin da shugaban ƙasan ya faɗa, kusan abin da ya faɗa bare kenan da aka yi shekara huɗu da ɗauke ƴan matan Chibok. Amma mu muka ce abin mamaki a ce wai shi shugaban ƙasa yana uba yana kaka, ya san kuma ciwon ɗa, ya san kuma ciwon rashin ɗa. Bai iya samu ya kira iyayen ɗan matan Chibok ɗin su 111,212 da har yanzu suna nan hannun su ƴan Boko Haram, ya kira su ya zaunar da su, ya musu jawabi, ya musu magana mai daɗi, ya ba su haƙuri, ya gaya musu duk abubuwan da gwamnati nan take yi. Ga yadda za a fito zuwa wallahi gaba ɗaya babu. Babu wani ɗan gwamnati ko wani abin da yake same su. Babu wanda ya magana da su sun fi shekara biyu da wani abu, ba mai ce musu uku, ba mai ce musu ƙara. Kawai an ƙyale su kawai suna nan suna cikin wahala a 'ya'yansu da aka ɗauke. Shin wai shugabannin nan da muke da su inda 'ya'yansu ne aka ɗauke za su yi haka? Dan 'ya'yan talaka ne aka ɗauke shi ne kawai ake son kawai a bar magana. Daga an yi magana sai a ce wai an dawo da wasu. Mun ci an dawo da 107. Abin da ya kamata gaba ɗaya mu gane cewa wani dawo da ƴan matan Chibok ba wai wani alfahari aka yi musu ba, ba wai kuma alfarma aka yi musu ba, ƴancinsu ne na ƴan ƙasar Najeriya. Dan gwamnatin Najeriya ta tabbatar cewa ta kula da su yadda ba wanda ma zai ɗauke su, kuma idan aka ɗauke su ya tabbatar cewa nan take an dawo da su. Yau gashi shekara biyar ƴan matan Chibok 112 da ita Liyar Sharibu da aka ɗauka ƴan uwanta aka bar ta ita kaɗai a hannun Boko Haram, da ita Alice Ngada da take aiki gaba ɗaya da aka ɗauke su, har yanzu da yawanci mutane ɗin Najeriya da yawa da ke hannun Boko Haram. Kuma gaskiya ba mu ji daɗi da wannan abun ba.
To a cikin bayanin da shi kakakin shugaban ƙasa Garba Shehu ya bayyana cewa gwamnatin tarayya tana iyaka kokari tare da haɗin gwiwa waɗanda suke shiga tsakanin nan, domin ganin cewa bayan an ceto musamman Italiya Sharaibu ya ambaci cewa in an ceto ta nan ana so a tabbatar cewa an ci gaba da kare rayuwarta da kuma danginta baki ɗaya. Shi yasa ake so ba a so a yi gaggawa a zo kuma a yi da na sani.
Turawa suka ce talk is cheap, wasu ma suka ce talk is free. Dan yawancin magana aka yi shi ko an ɗauki alƙawari za a wani abu ba a tabbatarwa an yi. Shine babban magana. Kawai su ce suna magana, kullum su fita su ce mana ai suna kaza, amma ba a gani a ƙasa. Me yasa ba zai je a sami iyayen ƴan matan nan ba a musu bayanin nan, a kai musu abubuwa da ake, ba wai an ce wai a fito wata sirrin ƙasa a buƙa jama'a, a'a akwai abin da ake kiran feedback mechanism. Muna ganin sabon waje abubuwan da suke idan an dauke musu wani yadda za su ga mutane ga abin da suke yi amma nan kamar ma ba mu isa ma mu tambaye su su ga mana magana ba
abin da ya fi daure muku kai yanzu rashin ceto ƴan matan ne ko kuma rashin bayani da ita gwamnatin take ma iyayen yayan
gaba ɗayan su dan baya da za a yi a cikin yanzu iyayen fa mutuwa suke yi na din kwanakin baya ɗaya daga cikin uwar wacce ake abin nan tayi ta samu cutar stroke wani zai iya ce ai ko ina ana mutu ai an san ko ina ana mutu amma ko akwai kuma rashin wanda ke a bakin ciki zai sa mutane hawan jini da sauransu iyaye suna cikin wani halin akwai wani interview da aka yi da wata daga cikin baba ɗan matan da aka dauke Mrs. Samuel inda take kira take kuka ga gwamnati tana cewa dan Allah gwamnati ta jibe su da idan rahama gwamnati ta duk ta san cewa su fa kamar fa matattu suke kai suna tafiya ne shekara biyar ba karamin abu dan ta so lokacin da ma aka muka yi abin da dinmu na makin shekara biyar na mata cibak din a hannun da aka sace su ka sa mata ya da yake abin da muka yi an sa kujeru da kujeru da tebura 112 da kowane yarinya an sa sunanta har da na liya shariba aka ba ta teburinta aka ce uwar ta je ta zauna akan teburta kira ma sunan ƴarta wallahi ka sa ta yi faduwa ta yi tana ta kuka ya za a cewa mutane abu za a gaya musu ba
abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakilin Umma Faruk Musa da kuma Chibahiro Diodone daidai ta sautin shirin Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan soyayya
to madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ke cewa a wani lafiya
Gracias.